check it out low. Yeah. All my ladies, check it out. The voice of America. Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 21 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdul Ghani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar domin kafa gwamnatin hadaka a cewar kamfanin dallacin labaran AFP. A jiya Juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu kana jikkata wasu mutane uku a cewar yan sanda. Yan kasar Haiti kuma da aka bari da yunwa da rashin matsugunai sakamakon mummunar girgizan kasa suna tsayanin bukatun kayan jin kai yayin da shugabannin kasar ke fama tattara kayan jin kai domin kaucewa fada wa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan a shekaru 11 da suka gabata.
Kanin labaran kenan. A jihar Niger, Najeriya wasu ɗaruruwan mutane ne a karamar hukumar Rafi suka gudanar da zanga-zanga kan janye jami'an tsaro da ke ba su kariya daga har-haren 'yan bindiga da suka addabe su.
Mun kawo wannan zanga-zangan ne saboda yau watan 11 ba ma bacci. Mata masu ciki da suka haihu mutum 22 suka haihu wurin gudu. Wallahi wani ba a ɗaukan mahaifa sai dai a ɗauki yaro a gudu.
Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan yadda ƙwararru daga Najeriya da ƙasar Haiti ke balaguro zuwa kasashen da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa.
Ƙwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don suna da ƙarancinsu musamman idan mutum ya duba ta ɓangaren likitoci muna da ƙaranci ba kaɗan ba.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdul Ghani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar a cewar kamfanin dallacin labaran Faransa na AFP. Wani babban jami'i ya faɗa wa AFP cewa Baradar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa a Afghanistan. Jaridar New York Times ta ce Khalil Haqqani, ɗaya cikin manyan shugabannin Taliban kuma ɗan ɓangaren Haqqani, shi ma ya yi magana da taron masu ibada a masallaci a Kabul a jiya Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin kwace duk wani ba Amurke da ke Afghanistan yake so ya koma gida. Ya ce Amurka ta himmantu wurin kubutar da 'yan Afghanistan da suka taimaka wa Amurka a yakinta da Taliban. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ce jiragen Amurka sun sake fara aikin kwasan jama'a daga Kabul bayan dakatar da aikin sama da sa'o'i 6 saboda yawan jama'a a sansanin 'yan gudun hijira a Qatar. A jiya Juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu kana jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne a kan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta Gwadar da misalin karfe 7 na dare. 'Yan kasar China sun ɗan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda. Tashar ruwa ta Gwadar tana cikin lardin Balochistan inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci. Yara biyu ne aka kashe kana wasu uku suka jikata a cikin harin, inji kakakin gwamnatin yankin Balochistan ɗin Liaquat Shahwan. Kungiyar mayakan 'yan awarin Balochistan Liberation ta ɗauki alhakin kai harin kunar bakin waken. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, 'yan kasar Haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa, lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan, suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta Caribbean suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru 11 da suka gabata. halin da mutanen suka kaiwa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar kasa ta ranar 14 ga watan Agusta mai karfin maki 7.2 wanda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100,000 Sofin Numa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa ta ce gidansu ya lalace a cikin girgizar kasar kana wata ƴar uwarta ta kare yayin girgizar ta ce lallai wannan kayan abincin zai taimaka musu ainun
Anjima kadan babai a kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu inda zamu fara da Najeriya A jiya Juma'a ne ɗaruruwan mutanen garin Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger dake arewa ta tsakiyar kasar suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyar Minna zuwa Kwantagora ta tada jihohin Kebbi da Zamfara domin nuna bacin rai akan matakin da hukumomi suka ɗauka na janye jami'an tsaro dake ba su kariya daga 'yan bindiga da suka addabe su ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tare da ƙarin bayani
masu zanga-zangar dai sun ce hankalinsu ne ya yi matuƙar tashi akan wani yunkuri na hukumomin jihar Niger da suka yi na janye jami'an tsaron da ke ba su kariya daga 'yan fashin daji da suka addabe su masu zanga-zangar dai cikin fushi sun yi ƙarin haske akan halin da suke ciki na tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga
da wa muke magana yanzu
da Yusuf Yusuf Muhammad to abin da muka dauke wannan mataki a garin mu zama mai roshi hankali kullun gudu muke yi muna gudu ana ka barayi ga sunan sun kawo su kashe mu su kashe iyayen mu su kashe kannun mu muna gudu muna kwana sanjeru aka wayi gari aka manta mai kowa na mafor suka tsare mu bayan an kwana an kwana biyu sai kuma ga sako cewa wai yau yau za su fashi kashe wa garin su mu garin mu su kawo shi tsare mu wa za ka muna wanda tsare mu saboda su muke yi ko aka muna wasu ko abin manwayin ga
sunana Hawa Ahmed Kundu mun kawo wannan zanga-zangan ne saboda yau watan 11 ba ma bacci mata ma ciki da suka haihu mutum 22 suka haihu wurin gudu wallahi wani ba a dokan mahaifa ce dai a doki yaro a gudu a ƴaƴan mu da suka mutu a gada mutum 12 suka muto yanzu nan an kawo muna wannan taimako mun fara jin dadin wannan taimako cikakka musayan gada aka yi kwanan su 8 wayanga to an ce za a zo a kwashi shi yasa muka kawo wannan zanga-zanga don Allah da Annabi na gaba gare mu su sani mu gaskiya ba mu yadda ba a kawo muna gudu mu won wasu sannan a kwashi wayanga An ba haka ba za su zo su mana kashin mummuke ne
to daga bisani dai shugaban karamar hukumar Wosheshe wannan Rabul Dan Juma Suleiman Lalangwane ya tinkari waɗannan masu zanga-zanga tare da yi masa jawabi kamar haka
kun yan banga guda 80 da za su kwanta nan zan jan kwasu bindigogin su na kuma ga musu da cin su da shan su yana wuyana saboda haka don Allah ku hakuri
to ita ma dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ce ba ta da nufin ta janye waɗannan jami'an tsaro kwata-kwata daga wannan wuri kamar yadda kakakin yan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun ya yi ƙarin bayani
command is just planning an operation in a local government within the state and as soon as that assignment is done they will return back to their point
ya ce ba wai an janye su bane akwai wani shiri da rundunar yan sandan jihar Niger ta yi na kai su wani aiki na musamman a wata karamar hukuma da ke nan cikin jihar Niger kuma da sun kammala aikin za su koma wurin da suke wannan yanki na Kundu dai yana daya daga cikin yankunan da ke fuskantar matsalar yan fashin dajin domin kuwa a nan ne aka kwashe fasinjan nan na bus su kimanin 50 a kwanakin baya Mustapha Nasir Batsari mu da Amurka daga Minna a Nigeria
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu
Birnin Orlando na jihar Florida ya bukaci al'umman birnin da su rage yawan amfani da ruwa tsawon makonni saboda karancin iskar oxygen da ake amfani da shi wurin gyara ruwa a raba karancin iskar oxygen ita ma wata matsala ce mai nasaba da annobar COVID-19 Wadanda suka kamu da COVID-19 suna tsananin bukatar iskan domin taimaka wa numfashinsu kana suna neman iskar ruwa a jallo. Jaridar Orlando Sentinel ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa tuni birnin ta daina zuba ruwa a filayen taruka da wuraren wasannin kwallo domin adana ruwa. A kasar Australia kuma yau Asabar 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar kinjinin dokar kullin COVID-19. 'Yan sanda sun ce sama da mutane 4,000 ne suka halarci zanga-zangar. an kai jama'a 'yan sanda guda 6 da suka samu raunuka zuwa asibiti kana an kama sama da masu zanga-zanga 200 hukumomi a Indiya kuma sun tabbatar da wani rigakafi da aka yi a kasar a wani matakin gaggawa yayin da kamfanin magani na kasar Burtaniya na AstraZeneca ya kaddamar da wata jinyar garkuwar jiki da za ta yaki da COVID-19 a ƙarshe an rantsar da ɗan diplomasiyyar dan Oscar Martua a matsayin ministan harkokin wajen kasar Peru a jiya Juma'a domin maye gurbin farfesar nan mai sassaucin ra'ayi wanda ya murabusu akan wasu kalamai masu tsarkakiya da yayi kafin daukar aiki Martua ya taba zama ministan harkokin kasashen waje a farkon shekarun 2000 a karkashin shugaba Aljandro Toledo mai ra'ayi matsakaicin akida amma yanzu zai yi aiki ne tare da gwamnatin masu sassaucin ra'ayi a karkashin jagorancin shugaba Pedro Castillo kuma tsohon malamin makarantar yara Nadin nashi na da muhimmanci ga makomar siyasar Castillo yayin da hukumar zartarwarsa za ta nemi ƙuri'ar amincewa daga majalisar dokokin ƙasar mai rinjayin 'yan adawa kafin ƙarshen wannan wata. An rantsar da shi ne a wani buki a helikwatar gwamnati da aka duna a kan talbijin ba tare da wani ƙarin bayani daga gwamnati ba.
Wagai da Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana wanda ya duba yadda kwararru daga Najeriya da kasar Haiti ke balaguro zuwa wasu kasashe da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa.
Wata babban matsala da Najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin kwararru daga fanni daban-daban ke balaguro zuwa wasu kasashe da suka ci gaba ke dada karuwa kuma akasarin waɗanda ke fita daga kasar sun kammala karatunsu na jami'a. Alƙaliman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar kwararru 'yan kasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a Najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari musamman a fannin kiwon lafiya. Da yake fuskantar ficewar likitoci da sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu kasashe. Professor Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya, kana shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University dake Abuja.
Kwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don ina da karancin su musamman idan mutum ya duba ta bangaren likitoci muna da karanci ba kaɗan ba. Amma babu likitoci annawa tunani mutane an canza nasu su fita waje su suna aiki a waje babun damuwa bane don mutum ya dubi yadda America kanta ta ginu da mutanen waɗanda suka kore da baƙi ne kasar da ta ginu siyasa suna da visa na musamman na jawo baƙi waɗanda suke da wasu korewa da suke da buƙatar su don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka yadda mutane kwararru za su zauna mu kuma har yanzu mu jawo su daga kasashe su zo su zauna su yi mana aiki.
Wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a kasashen bakakken fata kamar Najeriya da kasar Haiti na daga cikin dalilan da suka sa 'yan kasar ke kaura zuwa wasu kasashen. Fitaccen lauya a Najeriya barista mai nasara Umar Kogo ya bayyana min bambancin da ke tsakanin kasashen biyu.
Haiti na fama da tsagwaron matsalar tattalin arziki bayan matsalar tattalin arziki tana fama da matsalar siyasa saboda an kasance kusan koyaushe zaka ga wannan gwamnati ta hau a kifar da ita wannan ta hau a kifar da ita ba a samu demokradiya ta zauna daram da gindinta ba kuma bayan nan tsaku tsankai da kasashen yammacin turai suke mu kasar Haiti harkokinta duka waɗannan ai ba abubuwa ne da muke gani ba a Najeriya. Najeriya tankamammiyar ƙasa ce wadda take ita tafi kowace arziki a nahiyar Afirka. Haiti ita ce wadda tafi yawan talauci a bangaren Latin America. Saboda haka kasar Haiti tana da matsala koda mutane sun yi aikin da sauransu babu masana'antu babu harkokin ci gaba. To shi yasa da yawa 'yan kasar Haiti suke fita musamman su je kasashen da suke akwai laruwanta na arziki akwai wuraren da za a mutunta. Kwalwa da ilimin da suke da shi kuma akwai masana'antu waɗanda da ma'aikatu waɗanda za su je su yi waɗannan aiki saboda haka kamar yadda 'yan Najeriya ke fita 'yan kasar Haiti su ma suna fita haka kusan inda ake rigingeniya neman a samu visa a fita kasar nan don a je a samu wuri wanda yake mai sa'ida to su ma kasar Haiti suna yawan fita suna yin wannan. Najeriya ta mai Haiti fintin kau ta fannin tattalin arziki ta fannin yawan dan adam ma Haiti na da mutum kusan miliyan 19 ne ko 20 Najeriya na da mutum miliyan 210
a Najeriya wasu masu nazari na danganta yadda kwararru ke ficewa daga kasar ga rashin kyawun yanayin aiki, karancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata. ta daga bangaren gwamnati kan wannan batu da ta Ahmad Shehu babban malami a jami'ar America dake jihar Yola a Najeriya ya min karin haske
ni kullun tunani na abu uku ne yake jawo wannan ita kasa ta mu ba ta da daman maki ake kiran opportunities da suka wadata wanda duk wani wanda ya karatu ya kware zai iya samu aiki cikin sauki kuma rayuwa mai inganci ko da haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta bangaren ilimi yayi ne saboda ya gyara rayuwarsa rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna baka da wani abin da zaka yi samu dama sai kaga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin Abuja da Lagos da kauye ka kama kafan wancan nan siyasan da wancan mai kudin kana ta fama bayan ka samu ilimi to in dai ka samu dan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan zaka same shi ba za ka cewa kai dan adam ne ka kamata ka tsaya inda kaga in sauki samun yanda za ka yi aiki na biyu kuma yin rayuwa dai na kasan nan kama daga rashin yuno wutar lantarki rashin tsaro rashin titina kiwon lafiya makarantun gwamnati masu inganci ba ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo Najeriya yana da aiki misali mutumin da ya tafi dama da aikin sa irin mu wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu zaka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida Najeriya ba ga cewa in mutum ya je can ya ga yanda rayuwa take gudana ko kana da shi ko baka da shi illa iya tunanin ka shine kana da lafiya zaka je aiki don ka gwada da nan gida sai ka fara tani yanzu ka koma gida babu wuta abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a kasar Ingila ko Jamus ko America kar ka sakai kai ce ka saba da wancan rayuwar tunanin ma zaka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba to sai kaga cewa to me ma amfanin komawa din tunda zaka iya aiki a nan matsayin ka citizen of the world da ma dai amfanin boko karatu da iya sana'a shine ya maida kai duk inda ka je zaka iya rayuwa
duk da cewa ana ƙorafe-ƙorafe kan yanda ake ci gaba da samun ficewar ƙwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar Malam Jilani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci a Najeriya ya ce
mun san cewa dai ci gaban ƙasa abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane dan wannan ƙasar ya tashi tsaye ga cewa kowa ya iyakar nashi ƙoƙarin wurin samar da haka idan muka duba abin da ke faruwa a Najeriya wato akwai kasashen da su ma suna da nasu matsalolin amma zaka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya iyakar nashi ƙoƙari kuma ni da naje America karatu naje ba wai na bar Najeriya ne saboda koma wata ƙasa da zama ba dindindin naje ne saboda in koyi zane da kero motoci daban-daban da fatar na samu dama wannan abun da na koya in amfani da shi wurin ci gaban wannan babban ƙasar tamu to ina ganin wannan guri ne kamata ƴan Najeriya wanda ke cikin ƙasa da wanda ke kasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su yi irin wannan dagewar ba ƙasar da bata da matsaloli ko wannan kasashen da muke gani na Turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsaloli
masana dai sun ce mafita ga ficewar ƙwararru daga kasashe kamar Najeriya da Haiti sune yin hubbasa wajen daukar matakan magance matsalolin da ke sa su yin ƙaura daga kasashen su na asali waɗanda suka hada da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalolin tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
tafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau kina da wannan lafiya zai leka jamhuriyar Niger ne inda kungiyoyin kare haƙƙin matafiya da kiyaye hasira suka fara jin hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su dauki matakai domin kawo ƙarshen hasiran ababen hawa da ke hallaka rayukan fasinjoji a Niger. Wakilin muryar Amurka a Birginia mai sulubin Muna Barma ya tattauna da Alhaji Maiduka Umar Yawale, shugaban kungiyar ONG ACAR, mai fafutukar kawo ƙarshen hasiran ababen hawa a Niger, inda yake cewa
abun ya kasance kwanakin ga kwanciyar shekarun bayan bisa lissafin da su duka gasu bisa sufuri sun kai na alif da dubu biyu da ishirin ma bai huce to abun da babu ga mutum dubu yan kaɗan ne wajen mutum farsa gara sadaka su bisa hatsarin motoci wajen mutum 990 da wani abu sun karasa ya kasu sanin sanadiyar hatsarin motoci to kuma wanda suka rasa kan rakan sun wanda suka mutu nan take ko kuma kwana 30 bayan hakarin mota su ne aka lisa wanda suka rasu ba a lisa su ba kuma ba a san ya kasu wannan wanda nake gani to kun ga abun sai mu ce ya kalace kware ya yi yawa in ka jiwa gani ya yi wani Boko Haram da wani ta'adda hakarin mota da wani cuta da rake ta fadi wani da coronavirus da wani malaria duk ka hatsari mota ya wuce nan ne shafe to sai muka ga magabata sun shiru ba mai caci mu kuma alhali kun gani kowa sanda ɗabin da a gare mu na taimaka ma gwamnati aiki da kamata gwamnati mu suna da mu ne mun kisa saboda mu ceto al'umma muka saka mu cikin wani aiki kenan karin mu ne muke sa da abun da a gare mu ba wani talashi ake mana ba kuma kowa san kasa ga take da kwaɗi da yawa ba mu sha magana kasa gaba daya muna wai malam maka wannan haƙi ne wanda ya tabbata to wannan wanda ke kawo irin wannan hasori da ke mutuwa sosai su ne manyan kamfani na zamani yanzu wanda ke ɗauka zaga direba guda da ke mutu 70 cikin mota to mutu 70 ai kuma shi ma ai wani karamin gari ne to akwai dokoki da aka kawo musu kuma takai da aka hada musu na ce da a duki direbobi kwari masu yan shekaru ba hanyar ƙanana ba kuma direbobi wanda sun kwari sannan su dukan kansu motocin akwai abubuwan da aka kamata a samu su na rage gudun su da su kuma da kula lafiyar motocin lokaci-lokaci ana yi to da gwamnati ya zama to an bar abin barkatai kowa yana abin da ya ga dama ba a zuwa a yi bincike a ga abubuwan nan da an kace musu suna nan gari su ko ba su nan gari sai an kyale kowa daga ba shi ne abin da ya ga dama shi sa haga muna da kama cikin kasa kama kasa da ake yaki bayan fitar kuɗi
a iya nazarin da ku kuka yi waɗannan ka'idodi da kake magana a kansu su rashin mutunta su waɗannan ka'idodi kawai ne yasa ake yawan fuskantar hatsarin ababen hawa musamman dai su waɗannan manyan motoci na jigila na bis-bis
ba shi in ka dibi hatsarin mota shi dai a namu ilimi da muka sani na wannan karatun hanya shi hatsarin mota abu uku ne ke sa shi cikin abu uku din nan to sai an ka samu cikin da guda ina ka hatsari cikin abu uku din nan akwai hanya da kanta ita da kanta hanya din ba a yi ta fahimta da kyau ba ko tana da wata matsala tana sa hatsarin mota ita shi abu hawan da kashi in ba a kula da lafiyar shi ba a kula da shi saboda doka ta ce lokaci-lokaci waɗannan motoci masu sufuri su zo a diba lahiyar motoci lokaci-lokaci in ba irin wannan shi ma za a samu cikas sannan shi mai shan abu da kashi direbin da kashi in bai samu cikakken horo ba ko kuma yana shan wasu ƙwayoyi na yadda hankali ko kuma yana da gajiya shi na kawo hatsari a samu hatsarin mota to shi yasa waɗannan kamfani sai an ka ɗauki dokoki an ka samu su na farko an ka ce musu duk mota wadda za ta fi kanta ɗauki dogon hanya ya zama to tana direba guda biyu ko wani ga lokacin hutun shi da lokacin aikin shi bayan wannan direbobi su dukan kansu akwai lokaci da lokaci da an ka ce za kai su ana musu horo lokaci-lokaci to horon na har yanzu ba su fara shi ba kuma yana cikin dokokin da aka samu na abinci wayan burbi dokokin suka lokacin da aka samu abin da ya shafi direba a doki kwararren direba kuma lokaci-lokaci zama to ana mashi wa'azi ana waye mai kai suka haka abubuwan abu suka bisa ga sana shi da cikin mota
la a gaida su da mamman barma a tattaunawar sa da shugaban kungiyar ONG a kar babban tukarkiya ya tsara a jamhuriyar Niger Alhaji Maiduka Umar Yawale yanzu a madadin su da madaukakin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiyi ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya tace salam biyoyi Hausa a giga jihohin Zamfara da Katsina da Neja suna cikin tashin hankali na hare-haren yan ta'adda irin yadda a kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki daya amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bandi yace salam biyoyi Hausa gana tsakanin ministan kwadagon Najeriya da likitoci masu neman kwarewa da kiyajin aiki muna fatan za a samu daidaito duba da yadda marasa lafiya talakawa suka shiga cikin halin ni'asu sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa kace albarkacin ranar jin kai ta duniya da majalisar dinkin duniya ta ware domin fadakar da al'umma muhimmancin kawo dauki ko agaji ga waɗanda ke cikin bukata muna kira ga jama'a da su zama masu tausaya wa juna ta hanyar kai musu dauki a duk lokacin da suke a cikin bukata a fatan Allah ya sa a dace sai sako daga Yusuf Meleda Gwalalo da malam-malam Mizanan Hula Gwalalo jihar Bauchi tace salam biyoyi Hausa ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta gaggauta kawo kayan agaji ga al'ummar garin Gwalalo da itlayin ambaliyar ruwa ya lakumewa gidajensu da gonakinsu sakon mu na karshe ya fito daga Shehu Adamar Jau yace Najeriya kenan a sace dalibai a makarantun boko a sace su a makarantun islamiyya shugabanni na kallo amma sun kasa daukan kwakwaran mataki a kai gaskiya idan har aka jale hakan ya ci gaba da faruwa ku tabbata akwai matsala babba ma kuwa ba karama ba Allah ya kyauta to mun gode sai ku ci gaba da aika mana da sakonnin ku madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to baban la a takaice mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul Mullah Abdul Ghani Bardar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP wani babban jami'i ya faɗa wa AFP cewa Bardar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa Afghanistan Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin kwace duk wani ba Amurka da ke Afghanistan yake so ya koma gida. Ya ce Amurka ta himmantu wurin kukutar da 'yan Afghanistan da suka taimaka wa Amurka a yakinta da Taliban. A jiya Juma'a wani harin ƙunar bakin wake da ke auna wata mota ɗauke da 'yan ƙasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe ƙananan yara biyu kana ya jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne akan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta gwadar da misalin karfe 7 na dare. 'Yan kasar China sun ɗan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda. Tashar ruwa ta gwadar tana cikin lardin Balochistan inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci. A ƙarshe, a jiya Juma'a 'yan kasar Haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa. Lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta Caribbean suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru 11 da suka gabata Halin da mutanen suka kaiwa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa mun tsugunnan suka fada a ciki bayan girgizar kasa ta ranar 14 ga watan Agusta mai karfin maki 7.2 wanda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100,000
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana ta mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda kan zuwa madadin Babu Yakub Makeri da yake na gabatarwa sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya